الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أبايعك كما قال جدد قديم وقال الله سبحانه وتعالى يقوى ميقومي ديكام وأن يمشين له دي جرى الليتيني يومنا فؤلد وطن ربيع الآخر injira manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shekara 1444 a kidaya ta miladiya yau muna 30 ga watan 10 shekara ta 2022 wanda wannan majalisi namu da muke karanta wannan littafi mufsidatul qulub a wannan babban cibiya ta addinin musulunci markazu Abdullah bin Abbas radiyallahu ta'ala anhu idan ƴan uwa suna biye muna nan a gaba da take magana akan asbabu tiba'il hawa dalilan da ke kawo ana bin son zuciya mun karanta dalili na farko inda malamin yake bayani akan wato irin sakace wurin tarbiya da irin shagwabawa da lallashi da ya wuce kima da nuna soyayya da ya ketar haddi da iyaye suke nuna ma yaya wannan yana bada kofa mai fadi da yara su kan fada cikin son zuciya a farkon rayuwarsu da karshenta mun ji irin hadarin da ke cikin haka da kuma irin wato ainihin yadda addinin musulunci ya zo da kishiyantan haka sannan mun karanta dalili na biyu shine muka karanta satin da ya gabata zama da ƴan bid'a da abokantakansu tsawon lokaci mun ji cewa su ƴan bid'a a cikin harshen addinin musulunci ana kiransu ko dai a ce musu al-mubtadi'a ko ahlul bid'i ko ahlul ahwa'i ma'anar ahlul ahwa masu bin son zuciya saboda su sun gina addininsu ne akan abin da zukatansu suka shato musu ba tare da kallon nassin Qur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba da haka idan ana neman ina masu bin son zuciya a mataki na farko to za a nemi ƴan bid'a wanda daga cikin bid'o'in nan akwai bid'ancin da ke katatarwa har muka ba da misalan waɗansu daga cikin bid'o'in irin yadda za ka ga bid'ancin wasu ta kai su ga su suna ganin ma annabi sallallahu alaihi wasallama bai isa ya ƙara bayani akan alƙur'ani ba sai dai ja baki ya shi waɗansu suna ganin sahabbai ba su da ƙima tun daga matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran abokansa waɗanda suka taso tare suka gina addini tun sanyin sassafe suna ganin su ma kafirai ne sun yi ridda so suna ganin za su yi tsallake daga zamanin annabi zuwa yanzu kawai za su ɗauki addini za a tsallake sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'in a cikin magana kaga wannan akwai wuta da bankaura da shiriri ta da yawa a ciki waɗansu su kuma a bid'anci irin nasu suna ganin muna da waɗansu gwanaye wanda kana iya gwama matsayinsu da matsayin annabi kai wa'innan gwanayen ma kan iya gwama matsayinsu da matsayin Allah wani lokaci ma har zakan bige kirji su ce ma gwanayen nan nasu sun fi Allah wa ta'ala Allahu amma yaqulu kafiruna ulwan kabira kaga duk waɗannan kungiyoyi ne na bid'a ana kiran su ahlul ahwa masu bin son zuciya to duk wanda ya zauna da wani mai bin son zuciya mai bin wata aqida ta bid'a ko wata ibada ta bid'a to ana nan ana ne shi ma zai tasirantu da wannan bid'an shi ma sai ya faɗa cikin layin masu bin son zuciya sannan mun karanta abu na uku shine raunin sanin Allah da kuma sanin gidan lahira a cikin zukatan mutane wannan la shakka yana jefa mutane gurin bin son zuciya ta kofofi da dama wanda bai san Allah ba zai iya kashe wani dan shi ya rayu wanda bai san gidan lahira ba bai san girmanta da hadarinta da irin tashin hankalin da ke gidan lahira ba ko da yana riya cewa shi ya yarda da gidan tashin alkiyama amma zai iya cin haram ba tare da kallon me zai faru ran tashin alkiyama ba, zai iya yin ababen kunyan da za su ja mishi fallasa ranar tashin alkiyama, amma ba abin da ya dame shi. Kaji mutum yana ce maka kai ni kuɗi ko ta ina ya zo wallahi zan ci, ko halas ko haram, wannan la shakka bai san tashin alkiyama ba, bai san fasa'atu adhawa amru. Alkiyama ita ce mafi musiba, mafi ɗacin abu, duk abin da ka sani mai ɗaci in ka gwama shi da tashin alkiyama sai ka ga ashe shi yana da zaki. Tashin alkiyama yi ne wanda yake iyaye na gudu su bar ‘ya’ya, duk da yadda uwa take son ɗa za ta yi watsi da ɗan, za ta yi watsi da shi ta taka shi ta wuce. Yaro ɗan ƙanƙani ya zama yana furfura saboda bala’in tashin hankali da firgici da razana, a kurkusanto da wutan jahannama zuwa ga bayi, wutan jahannama a zo da ita a kusanto da ita zuwa ga bayi. Allah subhanahu wa ta’ala ya sakko wa irin wacce ta dace da bayansa domin ya hukunci tsakankanin bayansa. Wannan rana ba ƙaramin rana ba ce, duk wanda yake tunanin ranar tashin alkiyama za ka ga yana ta aika ɓanna. Idan shedan ya fisde shi ya aikata wata ɓanna, wuf za ka ga ya istighfari ya dawo da baya. To rashin sanin wannan kan sanya mutane sun ta bin son zuciyarsu, suna abin da suka ga dama ba tare da tsoron menene zai biyo baya ba. To abu na hudu da malam ya kawo sai ya ce adamu qiyamil akharin bima yajibu alaihim nahwa sahibil hawa, yadda masana mufassara shi haka, yadda masana sukan kimiƙewa su wa'azi da faɗakarwa da nasiha ga mai bin son zuciya. Wato idan aka sami malamai ko ɗaliban ilimi sun yi watsi da al'amarin umarni da abu mai kyau da hani akan mummuna, to a wannan lokaci son zuciya ita za ta riƙa jagorantar al'umma. Malai yake cewa taqsirun nas fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, yadda mutane suka yi sakaci wurin yin umarni da abu mai kyau da hani akan abubuwa marasa kyau, yu'addi ila tamadi sahibil hawa fi hawahu, yakan kai ga mai bin son zuciya ya doge ya dawwama gurin bin son zuciya. Wa mudhihi fi tariqihi bila mubalat, ya kuma sa ya turje kwarai da gaske akan wannan mummunan hanyar na bin son zuciya ba tare da yana kula ba. Ata tamakkanal hawa min qalbihi, har bin son zuciya ya samu wurin zama a cikin zuciyarsa. Wa yusaytiru ala sulukiyatihi wa tasarrufatihi, kuma ya rinjayi kai koman shi da kuma al'amuran shi ne da kullum. Wato wannan gaban kenan ya zo yana bayani akan duk lokacin da aka sami masana, ba lalle malamai ba, masana sun yi watsi da umarni da abu mai kyau da hani akan mummuna, to wannan lasisi kake ba maɓannaci ya ci gaba da ɓanna. Mai bin son zuciya yana amfani da son zuciyarsa ya danna haƙoƙin mutum miliyan ɗaya shi kaɗai, amma aka rasa wanda zai je ya gaya masa gaskiya ya ce ka ji tsoron Allah, ka tsoraci ranar tashin alkiyama, ka ba bayin Allah haƙoƙansu. To idan dai ba a yi mishi irin wannan nasihan da faɗakarwa ba, ai zai ɗore, sai ya ta ganin kamar ma abin da yake yi gwanin tayi. Irin wannan abubuwa za ka same shi a jami'an gwamnati da yawa, sai ka je local government sai ka samu wani ya yi kwangila ya cancanci a biya shi kwangilansa, amma ƙila wanda ya kamata ya sa hannu a biya kwangilan nan sun samu saɓanin fahimta, ko a ƙofan siyasa, ko a wani al'amari ma na rayuwa, sai ya riƙa bugan ƙirji ya ce ba za a biya shi kuɗin ba duk abin da zai je ya yi, ko ba a samu. Bin son zuciya kenan. To irin wannan mutum sai a samu wani masani ya tsoratar da shi Allah, ya yi umarni da mai kyau ya nuna mishi haɗarin da yake ciki, matsal gani zulmun zalinci ne kuma inna allaha la yumli lil zalim hatta idha akhadahu lam yuflihu ko kai ne akai maka aiki sai kace to bazan biya ba duk abin da zaka yi kai manzon Allah ce zalinci ne a wani hadisi annabi yace shi kuma azzalimi Allah kan tanshi talala yaga kaman yana ci na banza yana ci a sama ba abin da ke faruwa annabi yace hatta idza akhadahu lokacin da Allah zai kama shi lam yuflitu ba sai kuje ma Allah ba mummunan kamu Allah zai mishi akhdhu azizin muqtadir akhdhan wadilan irin yadda aka yi fir'auna Allah ya kamu shi kamu ne tsanani ka goga fir'auna duk da irin dagawansa da yadda yake ji shi ya isa har sai da ya koma yana fadin alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun ba ni ke da mulki ba a garin misra wadannan koramu na garin misra ba karkashin mulki na suke ba sai da ya koma yana fadin ana rabbukum al-a'la ni ne ubangijinku can na kololuwan ba wai karamin ba ni ne abin bautanku babba saboda isa ne fa na mulki jin cewa ya mallaki sojoji da yan sanda da dukiya da wani ne haka yake wannan alfahari amma lokacin da Allah subhanahu wataala ya yi mishi mugunyan kamu hatta idza adraka wal gharaqu aruwa Allah ya tsade shi ba dai alfahari shine alaysa li mulku misra wa hadhihi al anharu ba tajri min tahti ai wa'annan koramun da tekunan ai duk a karkashi na suke to Allah buri ya halakar da shi da ruwan da yake alfahari da shi Allah ya ce teku yi ambaliya a kansa sai ga fir'auna ihu yake yi amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana min almuslimin fir'auna ya ga tasku ya ga bala'i har wani hadisi ingantacce Sheikh Al-Albani ya inganta shi a cikin sahiha manzon Allah yake cewa lokacin da ya faɗi wannan magana fir'auna har ya nufaci ya bude baki ya ce la ilaha illallah saboda a wancan maganar da yake ce la ilaha illallah amantu annahu la ilaha illallazi amanat bihi banu isra'il wa ana min almuslimin bi ya faɗo fito karare ya ce ashhadu an la ilaha illallah annabi ya ce ya bude baki zai faɗi wannan mala'ika jibril ya samu yanku ya rufe bakin saboda dai Allah ya samu hujja mai karfi a kansa ya kuma kama shi mummunan kamu to idan dai irin su fir'aun wanda suka yi mulki tun lokacin mulki yana da kajari ba irin mulkin siyasa yanzu kana gama ka kare a gidan yari ba irin wannan mulkin na yanzu kana karewa ka kare a gidan EFCC ba kaga wani gwamna an sami shi hankal gashi a kotu yana tsaye ana shari'a daga gidan gwamnati sai gidan yaji ai yanzu mulkin ya sako ba shi da wani farashi wanda ake fadi jiya kaga ba shi ake fadi yau ba to shi yayi mulki tun mulkin na da kadari yana alfahari yana kaza amma lokacin da ya zalunci Allah ya mishi damka damka irin wato damkan da ya dace da kowane irin azzalimi sai ga fir'auna ihu yake yana neman agaji yana neman tallafi to dan haka kai dan uwa farka zalunci wani din kana ganin kafin shi karfi a yau din kana ganin kafin shi karfin gangan jiki kai yanzu dan aji hudu ne shi dan aji ɗaya ko dan aji biyu farka zalunci shi akwai ranar kindillanci ballantana wanda yake gani yanzu shine ciyaman ciyaman din me yake da wani ciyaman kana ganin kai ne commissioner of police kai ne chief judge kai ne executive governor kai ne honorable minister kai ne shugaban kasa to mun baka shekara 8 zuwa shekara 18 akwai shugabannin kasan da yake kamar yanzu dauki shugaban kasan Iraki Saddam ba rataye shi akai a bainin jama'a ba ya gama mulkin amma makoman shi ne aka rataye shi baya ga irin malakanci na ƙarshe da aka yi masa. Shugaban ƙasar Libya, Qazzaf, wani irin kisan gilla ne bai gani ba. Shugabannin ƙasashe daban-daban-daban gaya ne. To, in ko muka dawo ƙasar wannan ba zai kirdugu ba. Don haka, idan aka samu wani shugaba yana jin son zuciya a tsorata da shi Allah, a yi mishi nasiha, a yi mishi umarni da mai kyau, a hana shi akan miyagun ɗabi'un da yake aikatawa, a yi mishi magana da irin harshen da zai gane. Ba lalle harshen ku ya zama ɗaya ba, irin harshen da za a yi maka wa'azi da shi a ce shi za a yi mishi wa'azi da shi. Yana da kyau mu fahimci wannan, domin ita ma da'awa da umarni da mai kyau da hani akan mummunan aiki kofa ce wacce take ita ma tana da irin nata hukunce-hukuncen da dokokin da ka'idojin. Ba laifi don ka je za ka yi ma shugaba wa'azi ka ce ranka shi daɗe, Allah ya taimake ka, ya ƙara maka lafiya, ya ƙara maka imani. Akwai aibi a cikin wannan? Ka roƙa mishi Allah ya ƙara mishi imani, akwai aibi? Idan ya zo guri sai ka tashi ka ba shi guri ya zauna saboda ka sami damar da za ka gaya mishi gaskiya, akwai aibi a cikin wannan? Amma ko ba abin da ke burge ku ba kenan ai. Idan malami yana son ku riƙa tafa mishi, shi ne ku riƙa caccakan shugabanni. In ana caccakan shugabanni ana zage su. In so samun ku ne ma a riƙa kiransu da sunayensu ana musu wankan tsarki a bainin jama'a. Ko yaron nan ba zai so a yi mishi wanka a bainin jama'a ba. Ballantana shugaba a yi mishi wankan tsarki a kan mimbari. Kira sunan shi a zage shi, a aibanta shi, a ɓata shi. Wannan ba tare da mutanen kirki ba ne, ba ɗabi'an nagartattun mutane ba ne, kuma ba gyara kake nufi ba. Ba gyara kake nufi ba. Idan kana so ka yi gyara ne, babu laifi ka yi amfani da kalmomi masu daɗi, masu taushi, domin ka isar da saƙonka. Dubi dai yadda Allah ya gaya ma annabi Musa da annabi Harun. A wannan zamani su suka fi kowa kusa da Allah, masoya Allah kenan. Ya aike su zuwa ga Fir'auna. A wannan zamani Fir'auna shi ne mafi ƙololo, mafi nisa da Allah, maƙiyin Allah. Amma abin da ya ce, faƙula lahu ƙaulan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ko ga mishi magana mai daɗi, kalmomi masu daɗi. Al-Allamatu Sa'di da ke fassarar wannan ayin ya kawo lafa'if masu kyau, masu daɗi a wurin nan. Dan har sai da ya kawo ya ce a wata aya sai da suka ce mishi, har sai da suka ce mishi, wa ahdiyaka ila menene wata aya ne ya kawo Al-Allamatu Sa'di? Akwai wata aya da ya kawo wanda yake nuni akan cewa irin yadda annabi Musa da annabi Harun suka rausasa matuƙa ga Fir'auna da fatan Allah ya shirye shi. Amma kuma Allah bai kaddara musu shirya ba. To wannan na kawo ne ba wai akan shugabanni yake magana ba, akan mu ne gabaki ɗaya. In dai baka samu wanda zai gaya maka gaskiya ba, to ta yaya za ka gane abin nan mai kyau ne ko mara kyau? Ko ma ka san mara kyau ne, zuciyar ɗan adam tana da buƙatun a ci gaba da bibiyanta ana tunatar da ita. Ko ka sani yau idan aka faɗar da kai, aka tsoratar da kai Allah, sai ka ji zuciyarka ta yi sanyi, sai ka samu karayar abin nan, sai ka ga mutum ya bar wata ɓanna, sai ka ga mutum ya aikata wani alkhairi. To haka ƙa'idar take. To idan aka sami al'ummar musulmi suka yi watsi da umarni da mai kyau da hani a kan munanan ayyuka, to sai ga al'umma ta dawwama a cikin jin son zuciya da son rai. Wato al'amarin umarni da mai kyau da hani a kan munanan ayyuka, kamar yadda kuka sani, wani abu ne wanda yake malamai sun yi rubuce-rubuce da yawa a kan wannan. Fanni ne sosai daga cikin fannona na ilimi. Har al-Imam Shatibi Abu Ishaq a cikin littafinsa Al-Muwafaqat da yake magana akan umarni da mai kyau da hani akan munanan ayyuka, ya ce addinin musulunci yana samun kariya ne ta ƙofofi guda biyu.
da shi addinin musulunci ke tsayuwa kuma da shi addinin musulunci ke samun kariya. Yace kofa ta farko janibin wujudi, janibin abubuwan da ake so a samar aqidu masu kyau ingantattu, ibadu nagartattu, kyawawan halaye da makamantansu. Yace shi kuma wannan zai samu ne idan aka tsare abin da zai tabbatar da rukunnan addinin musulunci, ya tabbatar da kafafuwansa. Janibi na biyu da addinin musulunci ke tabbata shine janibin janibul adam, janibin korewa. Shi kuma wannan ta hanyar a kore ma musulunci matsalan da ta faru ko matsalan da ake tunanin ta faru. Yace hifzud dini min janibil adam wa zalika bidar'i lihtilalil waqi' aw almutawaqqi' anha. Matsaloli da ke fuskantar addinin musulunci wanda sun faru ga su ko kuma waɗanda ake tunanin za su faru gobe, to duk sai a tunkuɗe ma musulunci. A ƙarshe sai ce wa yajma'uha al'amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Wayannan duk abubuwa guda biyun, kofofin nan guda biyu, samar da ababen da ake so da tunkuɗe ababen da ba a so, to in kana son ka tattara su kawai sai ka ce al'amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. A wata magana ta sa duk da a cikin muwafaqat din, yace umanni da an mai kyau da hani akan mummunan aiki Allah ya shar'anta shi ne li'annahu sababun li'iqamati din, shine sababi tilo da addinin musulunci ke tabbata saboda shi. Wa izharu sha'air al-islam, ta hanyar umarni da abu mai kyau da hani akan mummuna ne alamomi da hukunce-hukunce da dokoki da aikace-aikace na addini ke tabbata. Wa ihmadul batil, da kuma yin biji-biji da ƙarya da ɓanna ala ayyi wajhin kana, ko ta kowace irin kofa yanzu. Kenan in ba a umarni da abu mai kyau ana hani akan mummuna, to ɓanna za ta samu wurin zama a cikin al'umma. Dokoki da hukunce-hukuncen addini za a neme su a rasa, addinin musulunci zai kasa tsayuwa da ƙafafunsa, sai dai a rayar raba in raba. To wannan na daga cikin abin da ya kamata al'umma gabaki ɗaya ta ɗauka, ya wajaba akan waɗansu zaɓaɓɓu a cikin al'umma. Ila jama'a musulmi an fahimci wannan, to shine anan malin ke magana yace to wali zalika ja'a al-islam bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Shi ya sanya addinin musulunci ya zo da umarni da abu mai kyau da hani akan munanan ayyuka. Malai ce qala Allah ta'ala, Allah mai girma da bawa yayi na cewa waltakum minkum ummatun lallai waltakum minkum, umarni ne, umarni ne, waltakum minkum ummatun, lallai a samu wata ƙungiya daga cikinku, a samu wata al'umma daga cikinku, waɗansu zubin mutane ya da'una ila alkhair, suna kira zuwa ga alkhairi. Waɗansu malamai suka ce suna kira zuwa ga la ilaha illallah. Sannan wa ya'muruna bil ma'ruf, suna yin umarni da abu mai kyau, wa yanhauna 'anil munkar, suna yin hani akan miyagun ɗabi'u da miyagun halaye. Allah ce lallai wajibi a samu waɗansu mutane daga cikinku. To kenan la shakka ba zai zama wajibi ne ga al'umma duka ba. Idan aka samu waɗansu suka yi ɗauki wannan aiki, in dai sun ba da irin amanan da ke kansu, to sauran al'umman ba su da zunubi. Amma idan ya zama a garin nan muna da buƙatun mutum ɗari ne su riƙa umarni da mai kyau suna hani akan mummuna, sai aka samu mutum 80, to duk mutanen garin nan suna nan a cikin zunubi, saboda ba su cika umarnin Allah a sami waɗanda za su riƙa umarni gwargwadon buƙatun al'umma. Ila an fahimta. Saboda mene? Saboda da wannan ne addinin musulunci zai tsaya, da wannan ne ababen da addinin musulunci ke so a aiwatar za a riƙa aiwatarwa, ababen da musulunci ke so a kore za a riƙa korewa. Amma in ba a samu wannan ba fa, to musuluncin ba zai tsaya ba, hukunce-hukuncensa da dokokinsa ba za su zauna ba, sannan banna za ta mamaye al'umma. Shi yasa Ash-Shaykh As-Sa'di da yake fassara wannan ayan, bari ka ji cikin abubuwan da ya kawo, saboda muhimmancin abin da ya kawo. Da ya kawo fassarar wannan aya, yace abin da Allah ke nufi shine wal yakum minkum ayyuhal mu'minun, ya ku mu'minai lalle ya zama daga cikin ku a samu, allazina manna Allahu alaihim bil iman wal i'tisam bi hablihi, waɗannan da Allah ya musu baiwa suna da imani kuma sun yi riko da igiyan Allah. To daga cikin ku a samu ummatun ay jama'atun, a samu ta jama'a, a samu wata ƙungiya, ko a samu waɗansu mutane, ba sai lalle sun dunkule a wuri ɗaya sun ce mu ne ƙungiya kaza ba, ko a ɗaiɗaikunsu, ko ko a samu wata ƙungiya ce ta ce mu ƙungiyar nan za mu riƙa da'awa ne a ƙauye, wannan su ce mu ƙungiyarmu ƴan da'awa ne a birni, wannan su ce mu ƙungiyarmu ƴan yaɗa da'awa ne a social media. Ana iya samun wannan shi ne jama'atun yad'una ila alkhair, suna kira zuwa ga alkhairi. Sai malami me ake nufi da alkhairi, yace ismun jami'un li kulli ma yuqarribu ila Allah, in aka ce alkhairi duk wani aikin da ka san yana kusantarwa zuwa ga Allah, wa yub'idu min sakhatihi, yana kuma nisanta bawa da kishin Allah, to ana kiran shi alkhairi. Wa ya'muruna bil ma'ruf, kuma su ci gaba da umarni da abu mai kyau. Yace al ma'ruf abin da ake nufi, ma urifa bil aql wa shar'i husnuhu, husnuhu abinda a shar'ance a hankalce an gane wannan abin mai kyau ne, to ya zama ma'ruf. Tafiya da riga da tafiya ba riga, wanne ne hankali nagartacce zai fi karɓa? Tafiya da riga, to ya zama ma'ruf, to yana cikin abin da za mu rika umarni da shi. Kulo da faɗin ma'anan ma'ruf, duk wani abin da yake a hankalce abu ne mai kyau, nagartaccen hankali yana madalla da shi, shari'ar musulunci tana madalla da shi, to wannan ya zama ma'ruf, ya zama cikin abubuwan da za a rika umarni da shi. Kaga kan mutum yayi duƙun-duƙun, yayi ƙuda-ƙuda-ƙuda-ƙuda haka, da kaga mutum ya tace gashin shi, ya gyara gashin shi, wanne ne hankali ya fi karɓa? Tacewa. To kenan wannan yana cikin ma'ruf. Ila kun gane faɗin abin, kar ka ɗauka kawai sai sallah ko azumi, waɗannan abubuwan da ba ka tsammani. Yanzu mutum ya sa kamun gajeren wando, ko wata mace ta sa irin ƙananan wanduna da suke sawa, wata sai ta bar shi har yana gansa kuka, sai tsaban ƙazanta har wandon ya fara gansa kuka. Shin wannan a hankalce ya dace, ko ko ta rika tsaftace wandonta duk bayan kwana ɗaya a na biyu? Wanne ya dace a hankalce kuma a likitance? To kaga yana cikin ma'ruf, iyaye sai su rika umarnin ƴaƴansu da wannan. Kenan iyaye da buƙatun su rika kiran ƴaƴansu su rika musu faɗakarwa akan tsaftace gangan jiki da tsaftace tufafi, irin yadda Allah ya ce ma annabi wasu ya baka faqahir, kar ka bar yarinya, ga yarinya har yarinya a haka, amma on the way center wari suke yi, tsami suke yi, in ta cire ko ina nan yadda shi take yi, tsakata zo ta tsotso tsabin da ke ciki, kuma gobe ta ɗauko abinta ta sa, kai ba za a san infection ba. Shi yasa kullun ka ji ana cewa infection, infection, wai a ce ciwon sanyi, to da ciwon sanyi da ciwon ƙazanta, wai duk wannan, wai ina ɗan ka kawo ɗansu abubuwa ne wanda yake ka gane faɗin da al-ma'ruf, kalman al-ma'ruf yake da shi, duk abin da shari'a ce madalla, hankali nagartacce ce madalla da shi, to yana cikin ma'ruf. Malai ya ce wayan hauna anil munkar, sihani akan mummuna, yace kullima ma urifa bi shar'i wal aqli qubuhu duk abin da a shar'ance a hankalci aka gano munin sa to nan ya zama almunkar mutum ya bar kumban shi zaro zaro ba yankewa gashi kumban yana tara datti hankali yana karban wannan to ya zama munkar ai umunni da agusar da shi shi yasa manzon Allah ya ce abubuwa guda goma suna daga cikin fitara sunnan annabawa ne addini ne annabi ya ce da yanke kumba amma sai kaga ga ustazu har ustazu yana kiran kanshi ɗan sunna sak wani sai wata biyu da kwana goma bai yanke kumba ba bayan hadisin Anas ya ce kwana 40 annabi ya ce mana komin matsala duk halin da ake ciki sai ka yanke kumba cikin kwana 40 in ma kumban bai zaro zaro ba kenan cikin sati biyu ko uku to kaga yana cikin ma'ruf sai yana cikin munkar barin kumba irin wannan yanayin ila an fahimta to akwai abubuwa da yawa duk yana cikin munkar amma ka gane munkar din ita ma tana da fadi duk abin da shari'a yi Allah wadai nagartaccen hankali shi ma yi Allah wadai to yana cikin banna mutum ya rika zuwa masallaci yana warin baki in yazo zai rak'atul fajiri ana jin warin bakin shi ana ɗan kakau da kai munkar ne shi yasa manzon Allah ya sanya cikin sunan al-fitra akwai as-siwak aswaki to shine nan malin ke kawo mana sai malin ya ci gaba da bayani cewa wannan wani irin umarni ne daga Allah ga mummune cewa lalle a samu ta jama'a daga cikin su wanda za su bada kansu domin da'awa zuwa ga Allah zuwa ga tafarkin Allah wa irshad al-khalq ila dinihi suna shiryatar da al'umma zuwa ga addini yace wa yadkhulu fi zalika zai shiga cikin wannan al-ulama malamai al-muallimuna lid-din wanda suke karantar da addini suna nan a majalisoshi da soro da zauruka da makarantu suna nan suna karantar da al'umma wal wa'am da masu wa'azi alladhina yad'una ahla al-adyan waɗanda suke baza kokari suna kira waɗanda ba addinin musulunci suke ba ila dukhuli fi din al-islam akan su zo shiga addinin musulunci din yana daga cikin wal takum minkum ummatun yad'una ila khair wa yad'una al-munharifin suna kiran karkatatu ila istiqama akan a tsaya ai addini addini nagartacce ko da a ce wani abu ne an samu sabani to ka dauki menene aikin annabi sallallahu alaihi wa sallam ba kowane irin sabani zaka mai da hankali akai ba wal mujahidun fi sabilillahi masu jihadi a tafarkin Allah su ma suna cikin wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhair su ma suna cikin alladhina yad'una ila alkhair masu jihadi wal mutasadduna li tafaqqudi ahwalin nas wadanda suka bada kansu suna bibiyan halin mutane suna bibiyan halin mutane kamar irin ƴan hisba ƴan agaji su ne su shiga can kwararo su fito can su shiga can suna bibiyan wani hali mutane suke a gurin riko da addini ko watsi da addini wa ilzamuhum bi shar'i suna lizumta ma mutane lalle a tsaya ai addini mala yace kasalawatul khams kamar salloli biyar والزكاة والصوم والحج وغير ذلك من شرائع الإسلام سنا بيبيان متاني سنا لازم تام متاني أفضو أطيافا أقول لدى توهيدي أقول لدى صلى أقول لدى زكاة سنا كرن تجد الأمة وكتفقد المكاييل والموازين وإن دراسة لك أشجاكا سواني ما لم مغمود دكتي أولش مغمود دكتي أولش kaga wannan gwamnati ta shigo kenan fa mu ga irin sikelin da kake aiki da shi a je gidan mai mu ga irin famfan da kuke amfani da shi kyan shi da rashin kyan sa kila an gane irin waɗannan abubuwa din yana daga cikin fa umunni da addini kyau da hani akan mummuna wanda idan ba a yi ba kowa zai doge ta san ran shi kana iya zuwa cin gidan man ka ji an ce maka kuɗin mai 230 cin gidan man 250 cin gidan man 280 cin gidan man a kuɗin lita 5 zai cika maka lita 4 ne kawai can zai cika maka lita uku da rabi ne, kowa yana abin da ya ga dama. To inda za a sami umurni da abin mai kyau da hali da akan munana daga gwamnati ta tsara wannan kuma a riƙa bi, to duk yana daga cikin abin da zai hana san rai. Sannan wata faƙudi ahalil aswaq, ana bibiyan kasuwa a ga waye al-ghushu wa man'in min al-ghush, ana hana su al-ghushu wal mu'amalat al-batila, ana hana su miyagun ɗabi'u, miyagun mu'amaloli na hada-hadan kasuwanci. Malin dai har ya ci gaba da cewa duk zai shiga cikin wato yad'una ilal khair, tattali da ake yi saboda jihadi, bi anwa'il udad allati yahsul biha ne kayat al'ada, wanda za a rinjayi makiya da shi, a samu ɗan uwa su kuɗa cikin harkan technology, harkan sciences, su kuɗa cikin harkan sanin computer. Duk ba da su ake da'awa ba yanzu a duniya, inda duniyan nan ta dinke, inda su ake da'awa, a samu ɗan uwa duk su kuɗa cikin wannan harkan, wanda zai gadar musulunci da izza. Har dai inda yake cewa ko irin waɗannan mutane kai har da ma gina makarantu ya kawo, da gina makarantu lil irshad wal ilmi wa musa'adatin nawab, da taimakon ƴan majalisa wato masu ba da shawara akan yadda za a daidaita al'amuran addini, a ƙarshe ya ce to irin waɗannan mutane su ne zaɓaɓɓu a cikin mummunai, ba kowane karabi take dacewa zama irin wannan ba. Na ɗan kawo wannan ne saboda irin haskakawan da malam ya kawo akan ƙofofin da kai baka tsammani suna cikin umarni da mai kyau da hani akan mummuna, wanda kuma rashin shi ga irin yadda ya jefa al'ummar mu cikin bala'i da tashin hankali. Kowane ɗan kasuwa yanzu yana abin da ya ga dama ne, ba shi da wata shari'a, ba wani control, kowa abin da ya ga dama shi yake yi. To kaga inda rashin umarni da mai kyau da hani akan munanan ayyuka ya sanya san rai ke gudanar da Najeriya, ƴan kasuwa, ma'aikata, gwamnati, duk wani abin da kaji an ce maka ba a yi a wannan ƙasan, to ba ka da gata ne. Amma in kana da gata kuma ba abin da ba a yi, in kana da gata kuma ba abin da ba a yi, san rai ke gudanar da ƙasan. Shi yasa ga ƙasan nan ta kasa ci gaba. Allah ka shiryar da mu. Malam kuma ya kawo faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, udu ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Allah ce udu ila sabili rabbika, ka kiranyi mutane zuwa ga tafarkin mahaliccinka Allah, bil hikma, amma kai amfani da kalman, kai amfani da uslubin hikima. Abinda ake nufi da hikima shine wato aji kowane abu a mahallin shi a babin da'awa, kuma ka kiranyi kowane mutum da irin yanayin halin shi da fahimtar shi da irin maganar da yake ganewa da irin abin da yake karkata zuwa gare shi. Kenan da awan da za a yi wa masu kuɗi ba irin shi ne za a yi mace da kawa ba, saboda zubin ba iri ɗaya ba ne. Da awan da za a yi wa mata ba irin shi za a yi wa maza ba, ba zubinsu ɗaya ba ne. Da awan da za ka yi ma yara ba irin shi za ka yi ma manya ba, ba zubinsu ɗaya ba ne. Da awan da za ka yi ma ‘yan ƙauye ba irin shi za ka yi ma ‘yan birni ba, ba zubi ɗaya ba ne. To hikima a cikin da'awa shi ne ka gane yanzu wannan na zo fadan gwamnatin tarayya ne, to wani irin harshe ya kamata ya amfani shi? Harshe ne irin wanda kake ma ɗalibanka a masallacin anguwanku? Su sun riga sun yadda da kai, duk abin da ka faɗi kawai za su ce tun da ya faɗi ai mu mun san kawai haka yake. Yanzu haka Qur'ani ne ma fasara. Su ko waɗancan suna da buƙatun waɗansu abubuwa ne na zahiri, wato al-istidlal bil mahsus, ka kafa hujja da waɗansu abubuwa da yake masu kama tunani, ka fitar da waɗansu al'aluma na bincike, kar ka zo kawai kana wa'azi, kawai wa'azi da molanka, komai ana son wai a gina shi ne a ƙarƙashin bincike da kaza da kaza da kaza, an yi analysis, professor wane ma ya ce, doctor wane ma ya ce, bincike da aka yi a jami'a kaza shekara ta kaza, an tabbatar da kaza da kaza da kaza, to wannan kuma shi ne abin da Qur'ani dama yayi magana akai, yace kaza yace kaza, Ibn Kathir ya fassara da kaza, to sai su gani, sai su gani ilan gani. To irin wannan kuma karkaje za kai ma mata islamiyya wa'azi, kaje kai tabata lokaci, wannan hadisin akhrajahu wani, an tsareki wani bin wani, wa wani din nan kai ta tahriji, ka bata maka kanka lokaci, kai ne tahrijin a wurin su. Kaje islamiyya ka samu mata, misali kana ta musu wani tahriji, ka dauko wani bin wani, kai tarjaman shi aiwaye, ka kawo maganganun malamai akan shi, Ibn Hajar ya fadi akan shi, wani ya fadi, wani ya fadi, zaka ci lokaci ne babu dalili. So kowane mutum ka rike yin mishi da awa da irin yadda ya dace. Kuma malamai suka ce akwai sharadi guda hudu wanda idan baka cika su ba, to sam sam baka da hikima a cikin da'awa. Sharadi guda nawa? Guda hudu. Na farko suka ce ad-da'awatu bil ilmi la bil jahl, sai ka zama da'awanka kana gina ta ne akan ilimi ba akan jahilci ba, ba akan kawai ni ba na so ko ni ina so ba. Shin haka Allah ya shar'anta a yi? Kuma ina dalili? Don abinda aka ce mai ilimi akwai dalili kenan, ina dalilin shi a cikin Qur'ani ko sunna? Ya zama da'awanka akan wannan tijili. Sannan ad-da'awatu ko kuma al-bada'atu bil ahammi fal aham, ka fara da abu mafi mahimmanci sannan mai mahimmanci. Kar ka je ƙauye ka ga mutane ba su iya alwala ba, ba su iya wankan tsarki ba, ka ce ai yau ranar farkon nan da za mu fara, yau za mu fara da koyar da su alwala ne. A ustaz, ba haka ake yi ba. Falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah, karantar da su tauhidi su gane waye Allah. In suka san Allah, suka aqidantu da nagartacciyar aqida, in suka mutu da kuskuren alolan nan, Allah zai iya sa su aljanna, ko da alolan, ko da sallan ba ta yi kyau ba. Amma in suka mutu ba su san Allah ba, in sun fi kowa iya alola da sallah, kuma ba za su ga aljanna ba. To kenan wanne ne mafi muhimmanci? At-tauhid. Falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah. To yanzu an gama da wannan, to sai a zo batun kuma abin da ya shafi sallah. Fa innahum aqa'u kalzalik fa 'alayhim anna Allah taraba 'alayhim khamsa salawatin fil yawmi wal layla, sai a karantar da hu tsarki, abin da ya shafi tsarki na kari, da abin da ya shafi tsarki na hadafi, hadafi da khabathi, wankan tsarki, wankan janaba, wankan haila, alula, kama ruwa, bayan gida da fitsari, sai a karantar da su. Sannan a karantar da su alwala, a karantar da su sallah, haka nan haka nan za a riƙa bin abin a hankali a hankali a hankali. Ba rana ɗaya ka ce duk kana son ka cusa ma wa'insu al'umma, komai sai sun gane a rana ɗaya, ba ka isa ba. Sannan abu na uku, ad-da'awatu bil aqrabi ilal adhhani wal fahmi, sai ka zama ƙwarewanka a cikin da'awa ta kai ga kana da'awa da abin da zai kama hankali kuma za a iya fahimta. Wanda ya zo saboda tsaban ilimin shi, shi profesa ne misali, ko da ke profesa bai irin wannan bankaura, kila dai irin wanda ya fito daga jami'a kanshi na zafi, ya zo ya sami mutanen da yake kila zai musu da'awa a matakin farko, ya ɗauko ya ce to yanzu za mu fassara Fatiha, alhamdulillahi rabbil alamin, za a tsaya sai an yi li'irabin ta tukuna, alhamdulillahi, a tsaya tukuna wannan mubtada mahdhufun wa khabaruhu, haɓata lokaci a kawai, kakka ɓata ma kanka lokaci da wannan, kai abinda ƙwaƙwalensu za su gane saƙon Allah kawai, kai in ta kai gaba za su gane larabci, baka karantar da su da yaren da za su gane. Wani matashi ya yi sallah a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama, annabi ya kira shi ce ba haka ake sallah ba. Wannan matashi ya ce manzon Allah, ni ma alimtu daidan daidana ta kawai daidana ta mu'af, ne irin wannan abinda wannan da nukan ji kai ta gurnani kai ta karatu, ni ban san wannan karatun da kake yi ba kai da ma'am. Annabi ya ce to in ka zo sallah me kake karantawa? Ya ce me kuwa? ni abin nake kawai sai dai roki Allah ya samu da ni daga azaba shi ga dani rahama annabi ya ce to mu ma haula hanu gangin mu ma ajabin da muke yi din kenan a matakin farko annabi ya ce to kafin ka iya fatiha idan ka zo kawo kai Allahu akbar ka ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar ka ci zuwa ga ruku'i haka ake bin mutane a hankali a hankali lokacin da ya dan ci gaba yanzu ya iya fatiha sai karanta fatiha amma to bai iya ba ya zai sai da sallah to sai ka koya mishi in ka ce Allahu akbar sai ka ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar shikenan sai kai ruku'i kaga ba ma za a yi maganar addu'ar ruku'i ba ai to haka nan ake bin mutane da abin da kwakwalensu zai gane kar ka zo rana ɗaya ka ce wallahi tunda baka iya fatiha ba kai kafiri ne babu hikima a cikin to sannan ba zai taɓa yiwuwa a ce mutum ya zama mai hikima a cikin da'awa ba har sai ya zama yana sa arifoli rausasawa da tausasawa baya zafafa abubuwa to shine Allah ya ce udu ila sabili rabbika bil hikmati da hikima wal maw'izati al hasana da kuma wa'azi mai kyau wa'azi shine wato karantar da dokokin Allah da hani akan saban Allah ta hanyar kagwama da at-targhib wa tarhib za ka yi wa'azi ne za ka faɗi dokokin Allah da hukuncin sa amma za ka gwama da faɗaitar wanda ya zo a cikin nassi za kuma kai hani akan miyagu za kuma ka gwama da hanin da ya zo da faɗaitar wanda ya zo a cikin nassi wannan shi ne sai a ce to mutum ya yi wa'azi to a gurguje sai malai ce wa qala jalla sha'anuhu akwai ƙarshen ayan ko wajadilhum billati hiya ahsan in za ka yi jayayya da maƙiya addini ko wanda ba su gane addini ba to kai jayayya da su da mafi kyan hanya akwai bayani akan wannan da yawa amma da yake ba wai yanzu muna batun bajin umarni da ake kyau da hani ba ne wai ana son a nuna maka tasirin shi ne gurin hana bin son zuciya wannan in an shiga cikin tafsiri an samu ƙarin bayani wa qala jalla sha'anuhu a wata ayan Allah yana cewa wa'izhum kai musu wa'azi wa qul lahum fi anfusihim qawlan balighan ka gaya musu magana a sirrance fi anfusihim kenan kai da su kai da su ka gaya musu magana kai da su qawlan balighan magana ne ratsa zukata wacce take tabbatar da gaskiya take kore ƙarya kuma tana ratsa zukata kenan ba kawai ka rika yin wa'azi kamar kana cin kashi ba duk abin da ya fito bakinka kawai ai kai baka da wani sakaye-sakaye kawai kai baje ta kake yi wannan shiri ne ta ne kai magana qaulan balighan ko kai karan kanka nan yanzu talaka in na dube ka na ce da Allah dube ka sa hula ko kyau bace maka ba dan Allah zaka ji dadi to me kake tsammani ga shugaba da yake jin yana da sojoji da yan sanda da kudin jiha in ya kore ka daga aiki ka koru in ya ce a kama ka ba abin da zai faru wa qawlan kullum qawlan balighan fa ga shi magana ta irin yanayin da zai kama zuciyarsa malice fa idza ta'awwada an-nasu kafatan idan mutane suka dabi'antu da dabi'a gabaki ɗaya suka dabi'antu da dabi'a ala inkari munka suna musu suna hani akan mummunan aiki kana radi'an li ashabil hawa to wannan zai tunkuɗe masu bin son zuciya ani tamadi fi tariqihim akan dogewa akan wannan mummunan hanya na bin son zuciya wannan dai malai ya kawo shi kamar yadda na ce domin ya nuna mana tasirin yadda umarni da mai kyau da hani akan mummuna yake wurin ya kushe bin son zuciya a cikin al'umma wanda rashin hakan kuma yakan tunkuɗe mutane su faɗa cikin bin son zuciyarsu wanda kuma wannan yana halakarwa kamar yadda muka yi bayani a baya ina ganin sai mu dakata a nan ɗan saboda yanayi na lokaci abinda muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana Allah ya tsare mu ya tsare mana imani Allah ya nisanta mu da wannan katafariyan cuta na bin son zuciya Allah ka tabbatar da gadagan mu akan daidai ka tabbatar da gadagan mu akan gaskiya mu rayu akan ta mu mutu akan ta a ranar tashin alkiyama ka tare mu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama abin da ya dame mu a wannan ƙasa Allah ka yayi mana ya Allah abin da ke fuskanto mu na zabukuka a wannan ƙasa Allah ka yi mana kyakkyawan zabi Allah kada ka bar mu da wayan mu ko dubaran mu talauci da wahala da kakani kai Allah ka yayi mana Allah ka sanya albarka a abin nan amfanin gonan mu Allah kuma ka dawo mu da mu akan gaskiya har ya zuwa mutuwa sallallahu baraka ala nabiyil karim subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik